Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Bayan samun nasarar kafa gidauniyar tallafawa kasashe da suke fama da matsalolin sauyin yanayi a taron sauyin yanayi na duniya a bara, inda manyan kasashe suka amince da kafa gidauniyar da za ta agazawa kasashen da suke fuskantar matsalolin yanayi, to yau shirin yanayi na farko a wannan shekara ta 2023 zai karkata kan nasarar da taron na COP27 ya cimma. A wata hirar da na yi da Farfesa Adamu Idris Tanko, ya bayyana muhimmancin ci gaba da samun musayar bayanai tsakanin ƙasashe domin
wannan taro na COP26 ya maida hankali ne akan yadda ake ganin manyan kasashe za su rage samar da ita wannan iska, wanda za ka ga ba shi da bambanci gaskiya da abin da aka tattauna bare. Ba wai an yada wannan ba ne, za ka ga dai kamar ci gaba ne, domin abin da aka yanke shi ne idan muka lura za a ga shi sauyin yanayi yanzu ya riga ya ci ƙarfin tattalin arzikin duniya, kuma har yana samar da manyan matsaloli ga kasashe na duniya. To kaga kamar ci gaba ne, sai dai kaga an yi gudu ne yakan kalin da cewa a rage a yanzu sai muka kalli abun daga kaulin cewa wannan ci gaba na sauyin yanayi yana kawo matsaloli musamman ga mu ranan kasashe. To kaga kamar mu aka hanga ko musamman wannan taro kaga an yi shi ne a nan kasar Egypt, sai zaba da an kalli matsalolin da mu ranan kasashe muke fuskanta na harka. To ana ganin dai kamar ci gaba ne, kuma a da ake waɗannan abubuwa kusan taro ne na duniya, kowa musamman aka ce shi da masaukin baki abubuwan da suka fi martuwa a ƙwarya nan dole a kalle su, kuma a haka ake tafiya kusan tun lokacin da aka fara wannan abu. Batu ne guda ɗaya, amma gaskiya yana da rassa da yawa, kuma kowane reshe aka ɗauka za ka ga cewa al'amari ne da yake da matuƙar amfani, kuma ana ganin cewa idan aka kalle shi a haka za a sami mafita. Haka dai za a ci gaba da taron, indai har aka yadda a kowane lokaci a ci gaba da tattaunawa suna nuni ga abubuwa samun ci gaba, kuma ba a ganin cewa za a sami wani yanayi da za a ce gaba ɗaya abin ya lalace.
Sai dai kuma Muhammad Jafaru Tanko Biya na Center for Climate Change and Food Security da ke kasar Ghana ya ce ba girin-girin ba ta yi mai kana, ya yi kira ga kasashen Afirka su farka su taimakawa kansu.
In mun dubi taron da aka yi a kasar Masar na COP27, kwana 16 ko 8 da aka zamna duka, muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan kasashen waɗanda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi a taimaka ma kananan kasashe waɗanda matsalan dumamar yanayi take habbakansu. Shisa wani babban abu ne da an nemi yin shi kusan shekara 30 kenan, sai shekaran da ya wuce aka yadda, saboda manyan kasashe suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba, amma adalci da ya kamanci a cancanci a yi ma kananan kasashe shine a taimaka musu su ina garo kansu. Yau in mun dubi abun da ya faru a Pakistan a Najeriya na wurin flooding da ya same mu, kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba. Sa'annan in mun duba kasashen duniya musamman kasashe masu karfi, shekaran da ta wuce muna da labarin cewa kasa na Norway motocin da aka saya duka da yawansu motoci ne da ba su amfani da man petrol, motoci ne da ke amfani da wutan lantarki. Isa kaka da kasan Amurka da wasu kasashe da ke da ikon yin wannan, kaga su sun iya su rage amfani da man petrol. Amma nan Afirka ba abu ne da zai tsama mana abu mai saukin yi ba. In ya zo kan amfani da man petrol, ana kira cewa a bar amfani da man petrol. Yau mu kasan Afirka ba matsala karami ba ne a ce wai mun iya mun bar amfani da man petrol ba. Shi yasa manyan kasa in sun iya sun rage amfani da man petrol, to la'allah mu ma zai amfane mu, saboda wannan greenhouse gases da suke fitarwa zai rage. Sa'annan ana cewa Afirka muke da rana wanda za a iya ayi amfani da solar system, amma ana neman wasu makudan kudaje da za a dauki ayi wannan solar system. To in dai ba duniya ta hadu ba, ba iya a samu mafita kan wannan lamurran da ke damun duniya. In tunasar da kowa cewa abun da ya faru yau a Amerika da sauran kasashe wayanda suke huskantar sanyi ta nuna ma duniya cewa dumaman yanayi tana tare da mu, saboda wannan winter na shekaran ga ya zarce matuka, da yawa sun rasa rayukansu, da yawa sun rasa arzikinsu. Kira dai muke yi ma kasashen Afrika, ba za a zamna ne ana jiran wa'annan kudin da ake nema ba a san ma ya za a yi a same shi ba, wai shine mafitan mu ba, a'a, mu sake yanda muke shukin mu, mu sake yanda muke yanka itacunan mu, sa'annan mu sake yanda muke amfani da filayen mu. Wa'anga za su sa mu samu mu ma mafitan mu kan a ce wani zai zo ya taimaka mana.
Bayan shaidar samun hadaka tsakanin kamfanin Starlink da Najeriya, wasu 'yan Najeriya sun bayyana damuwa game da irin kalubalen da ka iya tasowa na hadarin da ke tattare da na'urorin sadarwa kamar yadda ake samu a baya. To ko yaya wannan al'amari zai kasance? Sadiya Tijjani, daliba mai karatun digirin a fannin tauraron dan adam a jihar New Jersey a kasar Amerika, ta bayyana cewa
ci gaba ne sosai da yawancin kasashe wanda ba su da internet mai karfi kawo irin wannan ci gaban kasarsu ba karamin abu bane. Wannan abu ne da ya kamata a yi maraba da shi. Kuma shi wannan satellite din ba a amfani da shi kamar irin lura da gona zai baci ko ba zai baci ba, shuke kamar yanda na yi magana a wancan. Wannan only provide normal internet. Shi wancan da muka yi magana da ke yana tafiya yana daukan hotuna, su hotunan ake karantawa. Shi wannan kuma kawai internet service yake provide, dan haka wurin application din inda za a raka shi shine dai a ce kai ka kira wani ka ce, ko kuma su irin su nema haka su kira su ce za a yi ruwan sama da zai cutar da gona haka. To idan mutane suna da service kinga ta waya za su iya jin abubuwan da ake faɗi.
Sauraro, wannan shine abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.